نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي حكايه و السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 140 cikin wannan sura mai albarka suratul araf yau kuma zamu tashi farkon aya ta 141 akwai tambayoyi kamar haka mai tambayar farko yana cewa ina tambaya ne game da la'ada domin mu da muke harkar kasuwanci a kasuwar kifi ta tashar baga idan mutum ya sayi kifi kamar yazo ya sai kifi 10,000 sai ya biya 500 kuma idan mutum ya sai kifi kamar 20,000 to sai ya biya naira 1,000 to ita wannan 500 din ko naira 1,000 din da mutum yake baiwa waɗansu mutane da suke zaune me ya asalinta ko matsayinta a musulunci to yanzu nan je bai bayanin su waye ake baiwa ba waɗansu mutane ne wanda suke zaune wanda su ake basu naira 1,000 idan an yi cinikin naira 20,000 ko a basu 500 idan an yi cinikin kaza in waɗansu mutane ne wanda suke a zaune haka su basu sayarwa basa saye sai dai duk wanda ya zo saye sai an basu wani abu to wannan bai halatta ba dan basu da wani haƙƙi na a basu wani abu a ciki wato abin da ake kiran shi da suna la'ada kamar zan sayi gida zan sayi mota kawai dan na sai gida a unguwa na sai floti a unguwa sai wani mutum ya tsaya sai an bashi la'ada ni da na saya in bashi ko kai da ka sayar min da floti ko gida sai ka bashi la'ada wannan baya da haƙƙi cikin addinin musulunci al'ada ce kawai tamu amma baya da haƙƙi na a bashi wani ko kobo a ciki ina fata an fahimci wannan wato irin wannan zaluncin ya ga mai kasuwannin mu za ka ga mutane sun je sun zauna a kasuwa ba su da dare ba su da kobo ba su da rumfa ba su da haja ta sayarwa amma za su tashi da safe su yi wanka su sanya kaya su sa turare su je kasuwa su zauna su kasa su tsare suna jiran waye zai zo ya saya ko ya zo ya sayi mota in wajen masu sayar da motoci ne ko ya sayi mashin in wajen sayar da mashin ne kuma sai an ba su wani abu a ciki an taɓa bani wannan labarin a Kano akwai wata kasuwa ta sayar da mashina idan mutum ya zo ya taya mashin idan kuɗin mashin ɗin naira 60,000 ne misali to sai kawai wani mutum ya zo sai ya dafa mashin ɗin to sai an sanya kuɗinsa a cikin farashin mashin ɗin sai wani ya zo shi kuma sai ya dafa shi daga baya to shi ma sai an sanya kuɗinsa sai wani ya zo sai ya dafa wancan idan sun kai su 10 to mashin ɗin nan ƙarshenta sai ya tashi kan naira 70,000 a cikin 70,000 shi mai mashin ɗin naira 60,000 ne nashi 10,000 to waɗannan mutanen ne masu dafa-dafa wanda wannan ya dafa wannan wannan ya dafa wannan don tsabar zalunci har idan ma ba a fitar da wannan kuɗin nasu ba to sai dai a fasa cinikin mashin ɗin wai haka ake a wajen sayan mashin haka ake a wajen masu sayar da motoci kai za ka je ka shigo da motarka ka kawo wajen dillalan motoci ka koma gefe guda ka zauna su za su yi tasarrufi wajen sayarwa yadda suka ga dama yadda suke so ba kai yadda kake buƙatar farashinka ba ko da kai kana buƙatar sayar da motar ka 400,000-500,000 su kuma suna son sai ta kai 600,000 to sai fa ta kai 600,000 nan ko kuma kai ta zama kana wahala ko da za ka yi wata ɗaya kana zaman jira to kaga wannan zalunci ne abin da ya kawo wannan shine rashin addini da kuma rashin gwamnatoci masu ƙarfi don idan mutane na da addini za su gane wannan haramun ne ba za su yi ba idan kuma akwai gwamnatoci masu ƙarfi ko da mutane sun yi wa addini ta waye to ba su isa ba su yi wa dokar gwamnati ta waye irin waɗannan sai a je da motocin 'yan sanda a cika su a kama su a ɗaure a ba su kashi a koya musu ladabi a koya musu ladabi don me suke zaman kashe wando a wajen don waɗannan su suke kare tattalin arzikin ƙasa don wani abin takaici wa ya ce ga mashin 60,000 mai mashin yana son ya saya shi wanda yake mashin ɗinsa ne ya sai ya sayar wanda ya zo saye yana son ya saya sun yi ciniki 60,000 amma waɗannan masu dafe-dafe wai suna son sai an sayar da mashin 70,000-75,000 dole sai wannan 15,000 ta fito in ba haka ba a fasa shi mai sayar da mashin ya yi hasara shi mai saye ya yi hasara bai saya ba haka kawai su hana kasuwanci tafiya to wannan ba daidai ba ne ba har akwai inda aka ce masu kawo ko lemo ko ayaba idan suka kawo lemo ko ayaba mota 4 ko mota 5 su waɗannan manyan dillalai za su iya rike abin idan an kawo mota 10 su ce to ai wannan zai arha a gari gara ajiye ko da mota 5 ce ta lalace a zubar sai biyar ta yi ragowa sai ya tsada a fanshi kudin waccan biyar din. To dan girman Allah, idan muna da gwamnatoci waɗanda suke gaske suna bin diddigi a yi wannan, akwai hasarar da ta fi wannan a tattalin arziki, akwai rashin mutuncin da ya fi wannan a rayuwar bil'adama, akwai almubazzaranci da lalacewar ɗan adam da ta kai wannan. To amma ƴan kasuwa suna cin karansu ba babbaka, ba su yanka ba ballantana su babbaka, haka suke yin yadda suka ga dama, babu gwamnatoci da suke zula musu ido. Gwamnatoci na ƙananan hukumomi na jihohi kawai abin da suka samu da shi kuɗaɗen shiga da za su karɓa. Daga nan idan ka cika mota da shanu za ka je Lagos, kowace jiha za ka shiga sai ta karɓi kuɗin shigarta. In ka shiga mota da tattasai da tumatiri daga nan gurin za ka kai Lagos, kowace ƙaramar hukuma da za ka shiga sai an baka rasitin kayanka. Wannan shi ya dame su. Amma ka cuci talakan, ka sayar masa lalataccen abu, ka yi menene, duk wannan bai damu gwamnatocinmu ba. To wannan kuma amana ce da za a tambayi waɗanda abin ya shafa ranar tashin kiyama. Sannan kuma su ƴan kasuwa da suke wannan, kar su ga babu gwamnatin da ta zura musu ido take shiga tsakaninsu da talakawa da suke zalunta su ɗauka sun ci bilisi kenan. Wallahi za a yi musu hisabi a kai ranar tashin kiyama. Manzo Allah ce, man ghashana falaysa minna, dukkan wanda ya mana algushu, dukkan wanda ya zalunce mu, mu musulmi, mu bil'adama, baya cikin mu. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace kalmar baya cikin mu dinnan ta iya daukar ma'anan baya cikin mu ƴan aljanna, baya cikin mu musulmi, baya cikin mu ahlus sunna, baya cikin mu nagari, ma'ana yana cikin mutanen banza ne shi. To ta yaya zaka so ya dan uwa na musulmi wannan kalma ta manzon Allah ta dira akan ka kawai dan wata riba da zaka samu ta duniya? Kuma shekara nawa kana wannan zalunci? Me ka tara, me ka kulla? Duk abin da ka tara sai ya baje. Allah ba zai sa albarka a ciki ba. Matukar zaka tara dukiya ta hanyar cutar jama'a, Allah ba zai sanya albarka a ciki ba. To yanzu irin waɗannan mutane suna nan sun cika kasuwanni, shikenan sai mutum ya je ya zauna a kasuwa, sai ya zo ya ci ado, ya sanya gilashi yana jiran ba ƙauye ya shigo cikin gari. Idan ya shigo zai sai katan ɗin madara, zai sai sukari, zai sai omo, zai sai sabulun wanka. Yana ganin sai ya tare shi, me kake so? Ina son katan ɗin madara kaza, sabulu kaza, wane ne kaza? Ya ce to zauna. Sai su yi ciniki ya sayar masa, ya karɓi kuɗinsa, ya zaunar da shi, ya kawo masa karɓar koka, ya kawo masa abinci, ya kawo cinyar kaza ta jiya ta kwana, ya kawo kwalba ta koka kola mai ice wanda zai daɗe bai shanye ba da ƙanƙara a ciki. Da kuɗinsa zai je shi kuma ya shiga cikin kasuwa, sai ya sai kaya, sai ya samu rage a ciki, sai ya kawo masa. Dama shi ya san kasuwar, sannan kuma ya san wajen wanda zai je su ba shi kuma rage na musamman. Duk abin da yake kila naira 1,000 ne zai faɗa wannan mutum da ya zo daga karkara naira 1,200 ko da 500, gwargwadon yadda ya ga zai iya zaluntarsa, gwargwadon yadda ya ga hancinsa ya yi masa arha, ya daki hancinsa yadda ya ga dama, hakanin zai masa ya sayar masa da kaya. Kaga anan ya ci ribar abin da ba nashi ba. Manzo Allah ce, la tabi' ma laysa indak, bai halatta ba ka sayar da abin da ba ka da shi, abin da babu shi yanzu a wurinka. Ba shi iya yi, ba shi yiwa ka sayar da abu sai kana da ikon mika shi. Yanzu kai ka zo kun kulla cinikayya, ka sayar masa katan kaza na kaza, jaka kaza ta kaza, buhu kaza na kaza, sa'ilin nan duk ba ka da su a wurinka, sai ka karɓi kuɗin, sai ka zaunar da shi, ka ce ya jira, sannan ka shiga kasuwa ka sayo da kuɗinsa ka yi cinikayya, ba ka da ko kobo a ciki, ka samu riba a ciki ka kawo masa. Wannan shi ne zalunci, wannan shi ne ainihin zulmi. Wallahi tallahi duk mai wannan haramin yake ci. Ya kamata ya sani, ya kamata mutum ya canja wata sana'a sai Ubangiji ta'ala ya sanya masa albarka cikin rayuwarsa. Amma dai a wannan ba za ka samu albarka ba cikin abin da manzon Allah ya haramta maka. Kada ka dauka cewa an tsananta maka. Wallahi gaskiya aka faɗa maka, duk wanda ya faɗa maka wani abu wannan ba cutar ka yayi, ka ce ya maka sauki wajen fatawa, amma cutar ka yayi. Wannan kila ka dauka zafi akai maka, amma shine abin da za a samu ladanka akai. Duk wanda ya faɗa maka wannan, to ya so ka da alkhairi ne. Wallahi tallahi mutum ba ya son ka da alkhairi sai kyale ka, sai ka mutu akan haka. Idan ka jira tashin kiyama baka da uzurin da zaka gabatarwa Allah. Allah tsare mu. Masu wannan mummunan sana'a Allah ya musanya musu da wanda take sana'a ta halal, sana'a ta gari, wanda za su kubuta daga fadawa cikin ramin haram. Mai magana ta biyu yana cewa da Allah ya kamata a ja hankalin ƴan uwa musulmi da ke zuwa masallaci ko wuraren karatu, sai ka ga mutum ya zo ko dai bai tsabtace jikinsa ba, ko kuma bai tsabtace tufafinsa ba, ko bai tsabtace bakinsa ba. Duk haka na faruwa, yana zaune kusa da jama'a, duk inda ya waiwaya haka sai a rinka jin ba daɗi abin, ba dai yadda aka iya ana haƙurin zama da shi. ina jin kun gane yara ba sai na karasa abin da ya rubuta ba anan gun wannan kan bai kamata ba mun karanta a cikin wannan sura suratul a'raf wajen fassara fadin Allah ta'ala ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin har na kawo mana cikin tafsirin Ibn Kasir yadda yace mustahabbi ne lokacin da mutum zai je masallaci ko wajen majalisin karatu ya kasance yayi ado yayi kwalliya yayi wanka ya sanya kaya wankakku ya sanya turare a jikinsa duk wannan mustahabbi ne sannan kuma abin ne mai kyau mutum ya rinka tsaftace haƙoransa ko ta hanyar man goge haƙori ko ta hanyar yin aswaki dan lokacin da zaka shigo masallaci ɗayan biyu ne ko zikirin Allah ko karatun alqur'ani ko a ce annabi Muhammad sai ka ce me sallallahu alaihi wasallam ana son yawun da zai gudana a bakinka lokacin da kake karanta alqur'ani ko zikiri ko salatin annabi ya zanto cewa yawu ne tahiri yawu mai tsarki yawu mai kanshi ba wanda yake mai wari ba to hakan ko ba zai yi ba sai ka tsaftace bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sala ba dan kar in matsanta wa al'ummata ba da na hore su da yin aswaki a wurin kowace sallah cikin salloli da mutum zai yi a ce lalle ne sai yayi aswaki ma'ana a kowane yini a kowace sallah a ce sai kayi aswaki yace to bana son in yi umarni na wajibci ya zanto na matsanta wa al'umma sai malamai suka ce umarni na mustahabbanci yana nan a wurin kowace sallah mutum yayi aswaki ya tsaftace haƙoransa saboda lokacin da zaka ce Allahu Akbar lokacin da zaka yi karatun Fatiha lokacin da zaka yi karatun Alqur'ani lokacin da zaka yi tahiyya lokacin da kake cikin sallah munajati kake kai da mahalicinka to ya kamata ya zanto kana cikin kamala cikin shiga wadda take mai kyau a nan gurin ba sai kayanka sun zama masu tsada ba amma kayanka su zanto wankakku kila ba a goge suke ba baka samu sukunin guga ba amma dai a wanke suke ba su da datti sannan jikinka a wanke yake sannan haƙoranka a tsaftace suke bakinka baya wari wannan shine ladabin musulmi amma ba daidai bane mutum ya zo masallaci yana cutar da yan uwansa musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wanda yace tafarnuwa ko yace albasa fala yaqrabanna masajidana kar ya zo mana masallaci fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam domin mala'iku sukan cutu da irin abinda yan adam suke cutuwa da shi mala'iku na jin warin tafarnuwa yadda dan adam ke jin warin tafarnuwa mala'iku na jin warin albasa su damu irin yadda yan adam ke jin warin albasa sai malamai suka ce manzon Allah ya ambaci tafarnuwa da albasa dan su ne dangin abinci wanda warin su yafi bayyana a lokacin da manzon Allah ke magana da mutanen da yake magana da su amma hukuncin ya shafi dukkan wani abin da mutum zai ci wanda zai iya canja masa shaƙe na bakinsa to ya kamata in har ya ci ko dai yayi amfani da abin da zai kawar da wannan dattin kafin ya zo masallaci ko kuma in bai kawar da wannan dattin ba to kar ya zo masallaci to kaga anan gurin bai kamata musulmi ya kyale bakin sa yana wari ba kamata musulmi ya kyale bakin sa yana abin nan bai kamata ya kyale a ganshi kawai bigirada hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah na zauna a cikin masallaci sai ga wani mutum ya shigo gashin kansa a rikice ga kura da bai taje ba gashin gemun sa a hargitse ga kura ga bai taje ba manzo Allah ya kalle shi ya sha bamban da sauran jama'a sai ya masa ishara haka da hannu baya son ya masa magana da baki kare masa tonan asiri wa abin da yake nufi tashi ka fita ka je ka wanke kanka ka taje ko ina ka gaggyara sannan ka dawo sai mutumin ya fahimta sai ya tashi ya fita ya je wanke kansa ya gyara ya yi wanka ya gyara ya taje gashin kansa ya taje gemunsa ya taho yana sheki da ya shigo sai manzon Allah kuma ya yi magana bai yi masa magana da yaran bebe ba bai yi masa magana da yaran kurma ba sai ya ce haka yake ma alaysa hadha khairun min an yakuna ahadukum sa'iran ra's ka annahu shaytan aw kama ka yace yanzu wannan ba shi yafi alkhairi ba sama da mutun yazo kansa a hargitsa kamar kan shaydan kaji fa ma'ana kan shaydan kansa a hargitsa yake shaydan baya kum ma'ana ya kamata mutun ya tsaftace abin nan sa tsaftace haƙori kawar da dattin baki mutum ya kawar da dattin jikinsa kare ya zo na warin hamata cikin masallaci wurin karatu wurin karatun hadisi wurin karatun alqur'ani wannan addini ne wannan ibada ce wa thiyabaka fatahir inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutatahhirin babu inda Allah yace yana son wasu kazamai babu amma Allah yana son masu tsafta, yana son tsafta subhanahu wata'ala. Me sharuɗin hijabi ga ƴa mace? Sharuɗin hijabi ga ƴa mace tufafin ya rufe dukkan jiki in banda kewayen fuska da tafin hannu. Wannan sharuɗi na farko kenan, ya rufe ko ina kare bar wani wuri a bayyane. Sharuɗi na biyu, tufafin ya zanto mai gamammiyar saka ba mai shara-shara ba. Sharuɗi na uku, tufafin ya zanto tsaka-tsakiya bai mata yawa ba, bai kuma matse ta ba. Dan idan yayi mata yawa, zulumbu da yawa, to iska idan ya kada, to sai ya rika da mai jikinta sai a ga tsaraicinta. Sannan idan ya matse ta kuma zai rika bayyana jikinta. Sharuɗi na uku, tufafin ya zanto ba na ado ba, shi ba yabo ba fallasa. Ba na ado ba, ba a san tufafin kwalliya. Kar ta zanto wata atamfa mai tsada, ƴar Holland ko ƴar Ingila ko Côte d'Ivoire ma. Kar dai ta zanto atamfa mai tsada, tufafi da yake ba yabo ba fallasa, ko lesi mai tsada ba a san a hijabi, ko shadda mai tsada, duk wannan ba za a yi hijabi da shi ba. Sannan kuma sharaɗi na biyar, tufafi ya zanto ba a sanya masa turare ba, kowane irin turare. Kar ki sa turare na ruwa, kar kuma ki turara su da turaren wuta. Sharaɗi na shida, tufafin ya zanto na musulmai ne, kar ya yi kamanceceniya da tufafin kafirai. Sharaɗi na bakwai, tufafin nan ya zanto tufafi ne na mata tsantsa, kar ya yi kamanceceniya da tufafin maza. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, Allah ya la'anci mace wadda take sanya tufafi irin na maza, kuma Allah ya la'anci namijin da ke sanya tufafi irin na mata. Sannan kuma sharadi na bakwai, tufafin nan ya zanto cewa wato ainihin bai zanto libasi shuhura ba, kar ya zanto libasi shuhura, tufafi na shuhura. Tufafi na shuhura malamai suka ce ɗaya ne daga cikin biyu, zai iya zama na shuhura saboda tsadarsa ta kai matuƙa, ka fito da shi ya zanto cewa kila a ranar a garin kai kaɗai kai irin wannan shigar, ko kuma ba ku da yawa, ko kuma a rahasa ta kai matuƙa, duk ba a san musulmi yayi wannan. Tufafin da tsadarsa ta kai matuƙa yana gadarwa da mutum alfahari da jijji da kai, ya rika ganin kowa bai isa ba, to sai ya zama haramun mutum ya sa shi. Tufafin da a rahasa ta kai matuƙa yana gadarwa mutum da awar zuhudu da riya, irin wai su masu gudun duniya ne. To sai ka sanya tufafi tsaka-tsakiya don ka tsira da addinin ka. Shi bai yi araha ta kasa wanwar ba, shi ko bai tsada ba. Khairul umuri awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Da haka dai ya kamata mace musulma ta kiyaye wannan ta fuskar hijabinta. Tambaya ta ƙarshe, idan mutum ya biya sadaki na ƴa mace ko ya kai kayan aure, shin ya halatta ya kusanci matar ko saduwa da ita? Wallahi ku daina tsaki, wannan tambayar ina jin a wannan azumin an yi min ita tafi su 50. Wannan ce kawai na ansa, tsakanin wanda suka bugo telephone, tsakanin wanda suka rubuto irin text message nan, tsakanin waɗanda za su rubuto a takarda, tsakanin wanda suka zo da kansu. Cewa dai abin da yake faruwa yanzu yaso da dama daga cikin mazaje akwai waɗanda kawai za su je neman aure sai su kai sadaki, da sun kai sadaki sai su ce ai dai an karɓa, sai ce matar ta zama tasu, sai fara neman matar. Wani ma sai ka samu yarinya ta yi ciki sannan ɗaura aure, wani kuma ka samu cewa ta yi cikin ba a gane ba an ɗaura aure, amma daga yan aure da wata biyar wato kuma ta haihu. To kaga wannan ya tabbata kenan a waje cikin ya samu, to wannan matsala ce ko shakka babu matsala ce? Kai kayan zance da bayar da sadaki baya nuna an ɗaura aure. Ɗaurin aure siga ita ce, ɗaurin aure siga kuma abu ne guda biyu, al-ijab wal qabul. Kalmar al-ijab wanda ke mallakarta shine alwalin amarya, yace na aurar da wace wadda nake wa wakilci wance ga wane, wance da nake wa wakilci na aurar da ita ga wane. Ina fata an fahimta. Bisa ga sadaki kaza, wannan kalmar tana aurar gawa ne bisa ga sadaki kaza, ita ce kalmar da ake kira al-ijab. Sai kuma al-qabul, al-qabul kuma kalma ce da ango zai amfani da ita, na karba in shi yaje da kansa, na karba a madadinsa in wakilinsa yaje, mun karba masa, mun karba a madadinsa, mun karba a cikin zimmarsa, duk wannan ma'anarsa daya, wannan shine al-qabul. Waɗannan kalmomi furta su tare da niyya shi ke nuna ɗaurin aure. furta su kadai ba niyya ba dauran aure bane, niyya kadai a zuci ba tare da kalmar ba ba dauran aure bane, sai ga kalmar ga niyya, dan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Lokacin da aka je baiko ba dauran aure bane baiko, hakika akwai wakilai ta bangaren ango, ga wakilai ta bangaren amarya, za a ce to eh wani kan mun bashi, su kuma za su ce to Allah sanya alheri, to amma za ka ji su da kansu sun ce to za a daura aure rana kaza ko lokaci kaza ko cikin wata kaza ko bayan lokaci kaza, a to yanzu me aka yi? Ba dauran aure bane ba kenan, aniyyarsu ta cikin zuciya dauran aure ne, shi ma wancan da suka taho gida aniyyarsu da suka zo da sun zo niyyar su karbi aure, sun zo niyyar su ji alƙawarin da za a yi musu na an ba su ya, su karbi wannan alƙawarin kafin ranar bayar da ya zo, wanda wannan niyyar tana da muhimmanci, li'anna al'umura bimaqasidiha, al'umuru bimaqasidiha, wannan niyyar da ita ake mu'amalantar kowa da ita. Kuma a wannan lokaci da aka ce an karbi sadakin wani ko an kai kaya gidan su wance kuma an karba an ajiye, a lokacin inda wani ya fasa dauran auren za a ce ya sake ta ne? Ana cewa saki ko za a ce ya fasa? Ba a cewa saki. To ashe inda matarsa ce ko za a ce ya yi me? Ya yi saki. A lokacin inda za ta mutu zai ci gadanta shi wannan mijin? In shi zai mutu za ta ci gadansa? Za ta yi ta kaba? Ashe ba dauran aure bane ba? Ba dauran aure bane ba. Don haka yayan uwa ya kamata mu sani cewa in dai kawai ina neman yarinya da aure don kawai na kai sadaki, wannan bai nuna ta zama matata ba. An karba ajiyar sadaki ne zuwa ranar dauran aure. Idan ranar dauran aure ta zo sai a yi bayani, to a dauran aure kuma dama sadaki ya riga ya zo. Idan an fasa in je in karbo ajiyar sadakin da na kai, ko ni in ce na fasa a bani sadaki na. Kuma wani abu da yake faruwa shi ne yanzu da yawa daga cikin mazaje masu son su yaudari yara da za su yi fasikanci da su, da gangan sai su aika da sadaki. Shi dama ba nufin sayan auren ba. Idan ya aika da sadakin sai nemi yarinya da ta ce a sai ce ai na riga na bayar da sadaki, wannan ita ce babbar shubha da zai daure yarinya da ita har ta yadda ya fasikanci da ita. To da ya yi fasikanci kuma ya fasa auren, da ya yi so adadin da yake ganin cewa ya gamsu ya fasa auren, wani ya aika a kawunsa sadakin, wani kuma ya ma fasa sadakin. Ko kun san cewa akwai wanda idan yana son ya yi fasikanci da mace ya yadda ya kai sadakin, ya yadda ya bata kujeran umara ko aikin haji, kaga duk wanda aka yi wa haka iyaye za su sakankance cewa wance ta zama ta wane, wane ya zama na wance, me ake jira ranar dauran aure? Dan haka dan ya zo ya ce zai fita da ita ba za su ki ba, to shi kuma da ya yi fasikanci da ita ya santa ya mace shikenan sai ya watsar da ita. Da haka da haka an lalata yara da dama, an yaudari 'ya'ya a gidaje da dama. To kuma ya kamata mu ji tsoron Allah mu gane cewa wannan yaudara ce, kuma cin mutuncin 'ya'yan waɗansu ne. Kuma dukkan wanda ke cin mutuncin 'ya'yan waɗansu na tabbatar shi ba zai so a ci mutuncin 'yarsa ba. Duk wanda zaka ci mutuncin ta a matsayin 'ya ga wani, kai ma kana da 'ya ba zaka so a ci mutuncin 'yarka ba. Kuma dai babban abin da zaka kalla shine ka kare dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka bayar da sadaki baya nuna ɗaurin aure, ajiya kawai aka karɓa na sadakinka, kai kayan zance, kai kayan laife baya nuna ɗaurin aure, ajiya kawai aka karɓa na kayanka, kila a yi aure da kai, kila ya kasance ka fasa, kila su su fasa, wannan baya nuna ta zama matarka, wabitali bai halatta baka ce za ka kusance ta. In ko har ka kusance ta, to wannan zina ce aka yi ba aure bane ba. Allah tsare mu. Ayar da muka tsaya akan ta, Ubangiji ta'ala ce qala ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin, kace da su yanzu wannan Allah shi zan nema a matsayin abin bauta, wa huwa faddalakum ala alalamin, alhali Allah ya fifita ku shi ala alalamin akan sauran halittu na zamaninku, a ghayra allahi abghikum, wannan Allah zan nemo muku ilahan a matsayin abin bauta, da kuka ce wai idza allana ilahan kama lahum alaha. Aya ta gaba sai Allah ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء
Ubangiji ce wa iz anjaynakum min ali fir'aun kutuna lokacin da muka tsamar da ku daga iyalan fir'auna idan an ce iyalan fir'auna ba lalle bane su zanto iyalansa ana nufin yaya da mata da jikoki a mabiyansa waɗanda suke kan addini irin nashi fadawansa yan kanzaginsa anjaynakum min ali fir'aun mun tsamar da ku daga sharrin mutanen fir'auna yasumunakum su'al azab waɗanda suke dandana muku mummunar azaba yuqattiluna abna'akum suna karkashe ƴaƴanku maza wayastahyuna nisa'akum kuma suna rayar da mata su kyale su da rai amma a matsayin bayi a matsayin kuyangi suna sa musu aiki na wahala wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa fi zalikum lalle a cikin wannan tsamar wadda muka yi muku bala'un akwai jarraba kyakkyawar jarraba min rabbikum daga wajen ubangijinku azim jarraba wadda take babba ko kuma ya zanto wa fi zalikum lalle a cikin waccan azaba da suke muku cewa ya sumuna kun suwal azabi bala'un akwai jarraba wato mummunar jarrabawa da ubangiji ta'ala so ya jarrabe ku da ita azimun wadda take mai girma ita jarrabawa din min rabbikum daga wajen ubangijinku
وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
وبنجد سوى وعدنا موسى 30 ليلة حقيقة مني القول لك أنه موسى عليه السلام نتي وازي سامدامر ينغاني دمو الله يايوا أنه موسى القول لنزي سامدامر ينمغانا دشي ba tare da wasita magana annabi Musa ya ji kai tsaye tsakanin shi da Allah madaukakin sarki yayi masa wa'adi sai ya sanya masa lokaci lokacin da aka sanya masa shine na kwana 30 shine wa wa'adna Musa 30 lailatan mun yi masa wa'adi cewa daga yau zuwa kwana 30 masu zuwa wato ainihin zaka samu daman gane da mu wa atmamnaha bi 20 wannan kwanaki 30 sai muka cika su da 10 فتم ميقات ربه 40 ليله sai zanto lokacin da aka diba masa na saduwa da ubangiji kwanaki 40 cikakku 10 ga 30 ba 40 ba kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum duk wanda bai samu iko ba ya azumi guda uku a aikin haji wato a hadaya kenan wanda bai samu ikon hadaya ba wa sab'atin idza raja'tum da kuma 7 idan an dawo gida 7 ga uku nawa kenan koda ba ce 10 ba amma sai Allah ce tilka asharatun kamila wannan ya zama 10 cikakkiya kenan anan gurin ma wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 mun yi masa alƙawalin kwana 30 sai muka bi bayan su da guda 10 ai kowa ya san 40 ne amma sai Allah ce fatamma miqatu rabbih 40 laila abinda suke cewa fazlaka a cikin larabci ko balaga fazlaka wato takaice zance bayan an bude shi a jumla ce abin wato shine fazlaka wato shine mujmalul kalam ko natijatul kalam sakamakon abu idan an ce 30 ga 10 sakamakon shine me 40 idan an ce 7 ga 3 sakamakon shine me 10 shine tilka asharatun kamila kamar nan gurin fatamma miqatu rabbih 40 laila malaman tafsiri suna tattaunawa a wannan wuri ta kafa guda biyu kafa ta farko waɗannan kwanaki 30 na farko waɗanda aka bi bayan su da 10 waɗannan kwanaki 30 ne galibin malaman tafsiri in ma ba su duka ba sun tafi akan cewa su ne kwanakin zulqa'ida gaba ɗayan watan zulqa'ida kwana 30 da kuma kwanaki 10 farko na Zulhijja wannan rana ta 10 ga wata wanda ita ce ranar babbar sallah ita ce ranan da annabi Musa alaihi salam ya samu damar yin magana tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an fahimta. Ya riga yi wannan rana da yin azumi na kwana 30 da farko, sannan aka ce kara 10 suka cika 40 a ranar sallarsa, a rannan ya samu damar yin magana da Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce kunga ko akwai kamanceceniya tsakanin shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda muka maimaita wannan cikin suratul an'am a cikin tafsiri, in baku manta ba wuri na karshe da muka yi isharar zuwa gare shi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun thumma atayna musal kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsila likulli shay. Ina jin mun yi isharar zuwa ga wannan. Sai suka ce to anan ma akwai kamanceceniyar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da ranan 10 ga watan Zulhijja, ita ce ranan da ya yi magana shi da annabi Musa alaihi salam. To haka Allah madaukakin sarki ya mayar da ranan 10 ga watan Zulhijja, ita ce ranan da aka cikawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinin sa, ko da yake cikar ta tabbata a ranar 9 ga wata, ranan Arfa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wato ranar da annabi Musa yayi azumin karshe kenan. Ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, aka cika masa addinin sa. Wato kaga dai akwai kamanceceniya da juna kenan. Ma'ana dai watan Zulqa'ida gaba ɗayan sa da kwanaki koman farko na Zulhijja. Fatamma miqatu rabbih 40 layla. Dai kenan magana ta biyu da suke yi sukan ce azumin kwana 30 da yayi da fari, duk a wannan kwanaki 30 bai yi aswaki ba, a cikon na 30 sai ya ji bakinsa ya canja, sai ya dauki bawon itaciya sai ya amfani da shi wajen kankare dattin bakinsa don ya ji dadin yin magana tsakanin shi da mahaliccinsa. Sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da shi, kara yin azumi guda 10 ka zo bakin naka da warin nashi, saboda warin bakin mai azumi shine abin kauna a wajen Allah sama da kanshin turare. To shine sai aka ce ya kara yin azumin kwana 10. Wannan kissa sukan kawo ta a cikin galibin littattafan tafsiri, sai dai kuma ba ta da inganci, ba hadisi sahihi akan ta, sannan ayar alqur'ani ba ta yi isara zuwa akan ta ba, lamin qaribin wa lamin ba'id. Kissa ce Isra'iliya wa inishtaharat, ko mun shahararta kissa ce wadda ba ta da asali ta fuskar riwaya. Don haka al-Imam Ibn Ashur a cikin littafin At-Tahrir wa Tanwir yake cewa Allah madaukakin sarki ya bi salon tarbiya ne ta bi a hankali, inda an ce masa yi azumi 40 gaba daya zai masa nauyi kasancewar bai taba yi ba, amma yi 30 da ya kare sai kuma aka ce karasa 10, to sai ya ji da sauki yin 10 din sama da a ce yi 40 lokaci guda. Yace amma waccan kissa da ake kawowa ba ta da asali ta fuskar riwaya. Wannan ko ita ce magana ta daidai, duba littafin At-Tahrir wa Tanwir na Ibn Ashur. Dan haka dai fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi, annabi Musa ya ce da dan uwansa Haruna, wanda Harun dan uwansa ne, dan uwa wanda suke uwa daya uba daya. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi, ya fadawa dan uwansa Haruna yace ka halifance ni cikin mutane na, wa aslih, ka zama mai kokarin kawo gyara, wa la tattabi sabilal mufsidin, kada ka bi tafarkin waɗanda suke masu fasadi masu barna a bankasa. Ma'ana ka shugabanci mutane bisa ga shugabanci kyakkyawa kan abin da zai zama musu alheri cikin addini da abin da zai zama musu alheri a cikin rayuwarsu. Daga nan fa
walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqan فلما سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين.
Ubangiji ta'ala yace walamma ja'a Musa li miqatina, lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo domin yin miqati da mu, wato samun ni'imtuwa da yin magana tsakanin shi da mu. Wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa yayi magana da shi. Kaga tanwi'ul ibara kenan, nau'anta tafarkin zance ko uslubin magana. Walamma ja'a Musa li miqatina, da sai ya ce wa kallamnahu, amma kuma sai ya dauke zancen ya mayar da shi kamar bada labari anil gha'ib. Wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa yayi masa magana. Kala, sai annabi Musa ya ce rabbi, ya ubangiji, arini anzur ilayk, ba ni damar in ganka. Kala, sai ubangiji ta'ala ce da shi lan tarani, ba za ka iya gani na ba a nan a rayuwarka ta duniya, ba za ka iya gani na ba. Lan ana yin amfani da ita li nafi shay'i fil mustaqbal, dan kore abu a wani lokaci na nan gaba, ba wai ilal abad ba, kamar yadda waɗansu suke cewa tana kore abu har abadan abada. Ba haka bane ba, inda tana kore abu ne har abadan abada, da ba za a ce ba walan yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim. To menene amfanin abadan bayan ga lan ta zo, inda a ce lan din tana fa'idantar da annafiyul abadiyyu, da abadan ba ta da amfani kenan. Ashe abadan ta zo liddalala ala ta'bid, amma lan ta zo domin ta kore abu fil mustaqbali, amma la ilal abadi. Ubangiji ta'ala ce da shi lan tarani, ba za ka iya ganina ba a yanzu, haka a nan gaba har zuwa ƙarshen rayuwarka. Nan Allah ya korewa annabi Musa yiwuwar ganin Allah din a nan cikin rayuwar duniya, amma banda lahira. Shine ma'anar lan tarani. Walakin inzur ila aljabali, dan buga misali, yanzu ka iya kallon dutse, sa ido zuwa ga dutse gashi nan a gabanka. Fa in istaqarra makanahu, in ya tabbata a bigirinsa inda yake, fa sawfa tarani, to da sannu zaka ganni. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana da wani bangare na haskensa, liljabali ga dutse, dutse fa cikin duwatsu, ja'alahu dakkan, sai wannan hasken ya mayar da dutsen ya zanto a narke kamar gari. Wa kharra Musa sa'iqa, annabi Musa alaihi salam ya fadi yana sumamme. Falamma afaqa, yayin da ya farfado, kala sai yace subhanaka, sarki ya tabbatar maka ya ubangiji. Abin nufi, sarki ya tabbatar maka ka fi karfin dan adam ya ganka a nan cikin rayuwar duniya, ka fi karfin wani halitta ya ganka a nan gidan duniya. Tubtu ilaika, na tuba zuwa gare ka. Wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon mummune a cikin mutanen da aka turo ne zuwa gare su, ni ne farkon mummune, kafina babu wanda ya taba yin imani. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari, wani ba yahudi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo karan wani sahabi cewa wane ya mare ni. Manzon Allah ce je ka kirawo shi, me yasa ya mare ka? Aka kirawo shi, me yasa ka mare shi? Yace musu muke ni da shi, muna fada wa juna magana, sai yace ina rantsuwa da ubangijin da ya fifita annabi Musa akan halitta. Sai ni kuma na ce masa har akan annabi Muhammad, sai ya ce eh har akan annabi Muhammad ma. Ya ce sai na kwada masa tafi, na ce ina rantsuwa da ubangijin da ya fifita annabi Muhammad akan dukkan halitta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukhayyiruni bainal anbiya, kar ku fifita ni akan sauran annabawa. Ya ce ni ne farkon wanda in an yi busa zai farka ranar tashin kiyama. Yace lokacin da zan farka, fa iza bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'imil arsh, fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'qati tur, yace ina farkawa sai in ga annon Musa alaihi salam yana rike da wata sanda ko fila, wato ginshiki daga cikin ginshikan al'arshi. To ban sani ba, ya farka ne kafin ni in farka, ko kuma dama can lokacin da aka yi busar da kowa ya mutu shi bai mutu ba a madadin su ma da ya yi a gidan duniya, sai aka sakan ya masa ko an yi busar mutuwa shi ba zai mutu ba? Manzo Allah ce ban sani ba. Wannan hadisi abinda yake nuna wa falalar annabi Musa alaihi salam ta yadda manzo Allah zai farka sai ya ganshi a tsaye yana rike da wata sanda ko ginshiki ko fila daga cikin filolin al'arshi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba, kila ya farka ne kafin shi, ko kuma dama shi da aka yi busar shi bai mutu ba a wannan lokacin. Manzo Allah ya yi tawakkufi dan ba a yi masa wahayi an sanar da shi menene ba. Sannan kuma amma gabar da ke cikin hadisin da take cewa la tukhayyiruni bainal anbiya, kar ku fifita ni kan sauran annabawa, tare da cewa mun san dalilai na ayoyin alqur'ani da hadisai masu yawan gaske sun nuna fifikon manzo Allah akan dukkan halitta, amma me yasa manzo Allah ce kar mu fifita shi akan sauran annabawa? Waɗansu malamai suka ce ya faɗi haka ne saboda tawadu'u, ya san ya fi dukkan annabawa dukkan halitta fifiko, amma ya faɗi haka ne dan tawadu'u, ba wai ya haramta mana faɗa ba ne. Waɗansu malamai suka ce a'a, ya ce kar ku yi haka, in za ku yi hakan ne da nufin munanawa sauran, in za ka fifita shi da nufin munanawa annabi Isa, da nufin munanawa annabi Musa ko wani annabi, to bai halatta ba in kana ala wajhi ta'assub wal isa'a ila al-akharin, idan cutatawa sauran ne. Waɗansu malamai suka ce ya faɗi hakan ne kafin a yi masa wahayi a sanar da shi halaccin bayyana fifikonsa akan sauran, ya san yana da fifiko, ya rage na shin ya halatta a bayyana wa mutane ko bai halatta ba, ba a yi masa wahayi an sanar da shi ba, don haka sai ya hana a bayyana. Amma daga baya da aka yi masa wahayi aka nuna ya halatta a bayyana, ya bari an ci gaba da bayyanawa. Don haka wannan hadisi kar wani ya kafa hujja da shi kan cewa bai halatta ba a bayyana matsayin manzon Allah, tun daga shi da kansa ya ce la tukhayyiruni alal anbiya ko la tufaddiluni alal anbiya kama fi riwayatin ukhra. Ina fata an fahimta. Sannan kuma gabar da ke cikin wannan aya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali, hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi, hasken da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyanar dan kankani ne matuka, ya bayyana wa dutse shi amma dutse ya narke, haskensa subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa dutse amma dutse ya narke. To wannan ishara ce aka wa annabi Musa cewa ginin jikin dan adam a halittarsa ta duniya ba a yi shi ba ta yadda zai iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka annabi Musa ba zai iya ganinsa ba, kamar yadda babu wani halitta da ya iya ganin Allah a nan cikin rayuwar duniya. Amma a ranar tashin kiyama bayi nagari mummunai za su ga Allah. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, wato ainihin ranar tashin kiyama waɗansu fuskoki suna kyalli za su samu damar ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi sahihi, innakum tarawna rabbakum يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. للي ذاكو غا وبنجدن قرانا تاشن قياما كمار يد كوكي غنون واتا دارن شاهدو أنا جدن دونيا يد واتا بايا مكو وحلر غني ينا تان دارن شاهدو تو هكا كما وبنجدن بزي مكو وحلر غني برانا تاشن قياما أما كافريزا أكتنغن چيسو بلاس سامداما غنن الله با كلا إنهم عن ربهم يوم إذن la mahjubun, su kan za a sha makance su ba za su samu daman ganin Allah ba, wanda ganin Allah din a wurin mummuni wata ni'ima ce ta dara ni'ima ta shiga aljanna dadi, samun damar ganin Ubangiji. Dan haka dai ginin jikin dan adam a nan duniya ba zai iya ganin Allah ba, inda mutum zai ga Allah zai narke ne gaba daya, tun daga dutse ya fi dan adam karfi amma ya narke gaba daya. Ja'alahu dakkan, annabi Musa kuma ganin yadda dutse ya narke ya zama gari shi kuma karra Musa sa'iqa. To ina ga dan adam, don haka nan gurin duk wanda zai da awara ce ya ga Allah, wannan da'awa ce wadda ba ta da asali cikin addini, hasali ma da'awa ce da ba abin da ke gaskata ta. Ayar Al-Qur'ani na ƙaryata ta, ingantattun hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama na ƙaryata wannan da'awar. An tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke cikin Sahihu Muslim, hadisin wato ainihin Abu Dharr, aka tambaye shi hal ra'aita rabbak, shin ka samu damar ganin Ubangijinka? Manzon Allah ce nurun anna arahu, wani haske ya shiga tsakanina da shi, ta yaya zan samu damar ganinsa? Ma'ana ban samu damar ganinsa ba. Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari tace duk wanda ya race cewa manzon Allah ya ga Allah to yayi wa manzon Allah ƙarya, manzon Allah bai ce ya ga Allah ba. To kaga anan gurin in ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa afdalul khalqi ala al-itlaq, shine mafificin halitta gaba daya, annabi Musa wanda yana cikin ulul azmi minar rusuli, dukkanin su gaba daya basu ga Allah ba, to yaya wani mutum daga baya zai zo ce ya ga Allah, kuma sannan idan ya faɗa a gaskata shi? Ai kaga ba za mu iya gaskata shi ba. Qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin, yace ya ubangiji na tuba zuwa gare ka sarki, ya tabbata gare ka, wa ana awwalul mu'minin, ne farkon mu'mine. To anan me ake nufi da ne ne farkon mu'mine? Kar ku manta makancin wannan kalma ta gabata game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙarshe ƙarshen suratul an'am. An gane ku? Wajen qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. A can manzo Allah ya ce ana awwalul muslimin, a nan gurin annabi Musa alaihi salam ya ce wa ana awwalul mu'minin, wato ni ne farkon mu'minai, wance ya ce ni ne farkon musulmai, a nan gurin kowa ya ce shine farko. To shin suna nufin su ne farkon halitta? Don waɗansu suna kokarin kafa hujja da waccan aya cewa manzo Allah shine farkon halitta, sukan kawo kuma waɗansu hadisai mawdu'ai marasa asali waɗanda suke nuna manzo Allah ne farkon halitta. Wannan duk hadisin da yace manzon Allah ne farkon halitta hadisi ne wanda yake mara asali, ai hadisi wanda yake sahihi daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama. Farkon abinda Allah ya halitta shine alkalami, yace da alkalami ya rubuto, alkalami yace me zan rubuta? Allah yace rubuta duk abinda zai faru a duniya. Manzo Allah yace fajara bima huwa ka'inun ila qiyamis sa'a, sai alkalami ya rubuta duk abinda zai faru a rayuwar duniya har ya zuwa tashin kiyama. Shi kanshi manzon Allah din bai faɗo wannan ba da bakin sa ba, inda yace shine farkon halitta babu inda kuma Allah yace manzon Allah shine farkon halitta, amma cewa wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon musulmai, ma'ana a zamanin sa. Don shi aka sokarwa wahayi, ya yadda da wahayin kafin ya zo gidan Nana Khadija ta yadda da shi, kafin ya fita titi Sayyidina Abu Bakar ya yadda da shi, kafin Zaid bin Harisa ya yadda da shi, kafin ragowar sahabbai duk su imani da shi, fardan fardan, jama'atan jama'atan. Ina fata an fahimta. Kamar yadda annabi Musa a cikin mutanansa shine farkon mu'mine, kafin kowa yi imani da abin da aka saukar masa shi yayi imani da shi, kafin dan uwansa annabi Haruna yayi imani da shi, kafin waɗanda ya kira kuma su yi imani da shi. Dan haka kullun aka ce kaza shine farkon abu, malamai sukan kasa abin gida biyu, sukan ce akwai awwaliyya mutlaqa, akwai kuma awwaliyya muqayyada. Awwaliyya mutlaqa abin da yake shine farko kwata-kwata, ba abin da ya riga shi. Akwai kuma awwaliyya muqayyada, abinda yake shine farko ta hanyar yin izina da kaza. Kamar yanzu anan a ce nan gurin, yanzu a yau wa ya fara shigowa masallacin nan gaba daya? To kaga sai a ce wani ne ya fara shigowa, sai a binciko a ga wani ne ya fara zuwa, to wannan ta zama awwaliyya mutlaka, ba wanda ya riga shigowa. Amma idan aka ce daga lokacin da aka yi sallar la'asar wa ya fara shigowa, to kaga wannan ba a maganar waɗanda dama sun shigo kafin la'asar, ana maganar shigowar da an kayyade ta da bayan la'asar. To kaga wannan daban. Sai kuma a sake cewa wane ne ya fara shigowa daga lokacin da karfe 4 ta yi? To kaga wannan dai ita ma awwaliyya ce muqayyada, wato shigowar da ta kayyadu da bayan karfe 4, daga nan shigowar da ta kayyadu da bayan karfe 5. To kaga wannan dukkan su awwaliyya ce muqayyada. In ka gane wannan, idan aka ce wane ne farkon halitta alal itlaq, sai ka ce alkalami. Wane ne farkon halitta cikin ɗan adam, sai ka cewa annabi Adam. Wane ne farkon musulmi cikin wannan al'umma tamu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wane ne farkon mu'mini cikin al'ummar annabi Musa, lalle shi annabi Musa din. Kamar yadda kowane annabi kuma shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa. To wannan ta zama awwaliyya muqayyada, ba awwaliyya mutlaqa ba. To waɗanda ba sa gane bambanci tsakanin awwaliyyatun mutlaqa da awwaliyya muqayyada, duk inda suka ce awwalu kaza awwalu kaza, sai su dauke shi. To kuma sai mutun ya samu tanakuzi. Ka je can an ce wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ka ce ana nufin manzo Allah shine farkon halitta. To sai ka zo nan gurin, qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin, annabi Musa ya ce ni ne farkon mu'minai, to shi ma sai ka ce kuma shine farkon halitta. To sai ka yaya kenan? Ka samu tanakuzi cikin garo da suna tsakanin ayoyin. Amma idan ka bi kowace fassara ta da muhallinta, sai ka ga fita daga rudanin kwakwalwa. Ubangiji ta'ala ce qala ya Musa, ya kai annabi Musa, inni istafaytuka 'alan nasi, haƙiƙa na fifita ka akan mutanen zamaninka, ko na zabe ka akan mutane bi risalati da wahayin da na aiko kanka risala sako wa bi kalami da kuma zance da nayi da kai fa khudh ma ataituka karba abin da na baka na wannan wahayi wa kun min shakirin kasance cikin bayi masu godiya masu godiya sune masu bautar Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba sai Allah ya ce mi
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
وكتبنا له في الألواح مربوطا مسا اتكين اللنا نا التورا من كل شيء كوان إلن أبو يكي بكاتا زوا غريشي موئزة وان دي دنگنشوا أزي وتفصيلا لكل شيء دا بياني في الله في الله كوان إلن أبو دا جماعة سسكي دا بكاتوا زوا غريشي مسائل نا أكيدة توحيدي دا مسائل نا إبادات الشعائر التعبدية da kuma masail na mu'amalat da suka jibinci rayuwar su komai an yi bayanin sa filla filla daki daki fa khudha karbe su waɗannan alluna na at-taura bi quwwa rike su da karfi wa amr qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci mutananka su yi riko da mafi kyawun abin da ke ciki abinda ake nufi da mafi kyawun abin da ke ciki dangin wajibi da dangin mustahabi wannan shine mafi kyawun abin da ke ciki sannan kuma akwai abin da yake mummuna shine duk abin da aka yi hani to wannan kaga ba riko za a yi da shi bane santa shi za a yi shine ma'anar wa amr qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidajen fasikai waɗanda suka wuce baya a tarihi ma'ana dan su zanto izna a gare ku cewa gasuwa ne sun yi fasikanci sun kangare amma ga gidajen su nan yadda suka zama tarihi sun zama kufai kamar ba a taba zama a ciki ba shine dauloli da suka yi zamani a kasar Sham a inda yanzu aka yi umarni annabi Musa ya hijira zuwa wajen za a nuna masa irin su daula ta Tadmur irin su dauloli daban-daban waɗanda sun yi shuhura a da jahiliya ko mai nisa ko ta kusa wadda take dab da zamanin sa wato za a nuna masa don su gane tarihi cewa fa dan adam an yi shi ne a ban kasa ba dan ya dawo mu ba dan ya dauki waɗansu shekaru wanda su ne kasan shi na rayuwa sannan kuma dole ya mutu ko ya shirya ko bai shirya ba ashe manufar halittar shi shine yayi aiki tukuru wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bi tsarin da aka saukar masa wannan lafazin al-alwah alluna malaman tafsiri sukan yi bayanin alluna ne na zinari waɗansu su ce na azurfa waɗansu su ce na katako waɗansu su ce na wani sinadarin daban babu inda nasu yake daga Allah ko manzansa wanda aka bayyana allunan ga irinsu ko na kaza ne ko na kaza ne Allah dai ya ce alluna dole mu yi imanin alluna ne da ya so mu gane na menene da ya yi bayanin su tantance na menene dukkan wanda ya tantance su to abin da ya tantance su don babu riwaya sahihiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'iliya sai Allah ce mi
sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqqi wa in yaraw kulla aya la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin walladhina kadzabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati habitat a'maluhum hal yujzawna illa ma kanu ya'malun
sa'asrifu an ayati lalle da sanin zan kautar da ayoyina allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq gabarin wadanda suke girman kai a ban kasa ba tare da haƙi ba ma'ana zan hana musu fahimtar ayoyina zan haramta musu alkhairin da ke cikin ayoyina don mai girman kai sakamakon girman kansa sai Allah ya haramta masa fahimtar alqur'ani mai girma don mai girman kai sakamakon girman kai sai Ubangiji Ta'ala ya daƙilar da kwakwalwarsa ta yadda ba zai iya gane wahayin da Allah ya turo manzon Allah da shi ba. Sune allazina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, inda za su ga kowace irin aya da ya wajaba a ce mutum ya risna mata to ba za su yi imani da ita ba. Wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila, inda za su ga tafarki na shari'a to ba za su rike shi ba a matsayin tafarkin bi. Yan aqida ce ba za su kudirce ta ba a zuci, yan abin a fada da baka dai ba za su fada ba, yan abin a aikata daga bai ne ba za su aikata ba. Wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabilan, amma inda za su ga hanyar bata kuwa to sai su rike ta a matsayin ita ce hanyar bi.